من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو لهدي قوم شابير قواتن شا تجي أنت جاوب وانيني ينزون نزاي kalanda sarki musulmi bayanin da yayi yau sha hudu ga wata najiya sun yi abu nan ke okay mallam Hassan yace wani mutum ne ya jajirce jiya ta baya bayan nan yace sha hudu oje so yanzu jiya sha uku ga wata yau sha hudu ga watan Rajab yau ladi 14 ga watan Rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1447. Muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya kaddara mana rayuwa zuwa wannan lokaci ya bamu damar haduwa a wannan masallaci Masjidul Muhajirin domin karatu cikin littafin Allah Al-Qur'ani mai girma. Kamar yadda muka saba ana karatu cikin suratul Maida. Mun tsaya karatun da ya gabata aya ta 35, za mu tashi aya ta 36 a suratul Ma'ida. Zai zama darasi na 18 a cikin wannan sura. Muna fata Allah ya sa mu dace. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم. يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم.
الله سبحانه وتعالى ده أنبتشي أمرني كمؤمني تشوا سجي تورون الله سيا بيسا دوكوكين الله سكيا يسو sannan su nemi kusatuwa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar ta'a da kuma jihadi fi sabilillah. Wannan zai sa su samu rabo a gurin Allah. Sai Allah ya ce innal ladhina kafaru, lalle waɗanda suka kafirce wa dokokin Allah, suka bar abin da Allah ya ce ayi, suka bijire, suka bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to irin waɗannan law anna lahum ma fil ardi jami'an, da zai zama gare su ne mallakar su ce dukkan abun da yake doron ƙasa. Wa mithlahu ma'ahu, da ma ninkinsa misalinsa a haɗa da shi. Liyaftadu bihi min azabi yawmil qiyamati ma tuqbila minhu. Misali duniya da abun da yake cikinta, a ƙara ninkawa da misalinta. Misalin wata duniya ɗin da abun da yake cikinta kwatankwacin wannan, a ce kafirai mallakansu ne wannan ranar tashin alkiyama, da sun nemi su yi fansa su ba da waɗannan abubuwan gaba ɗaya ranar tashin alkiyama saboda azabar wannan ranar, da za su yi haka su bayar. Allah ce ma tuqbila minhu, ba za a karɓa daga gare su ba. Kuma Allah ce walahum azabun alim, kuma gare su akwai azaba mai raɗaɗi. Wannan yake nuna duniya ba komai bace ba a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Azaba ta rana ɗaya takan tada hankalin dukkan wanda yake gurin ma, ba ma wanda yake cikin azabar ba. Ranar tashin alkiyama rana ce mai tada hankali. Shi yasa za ka ga dukkan abubuwan da mutum zai yi a yanzu na saɓon Allah da gangan, to rashin sanin Allah ko kuma makancewar zuciya take iya sa mutum ya zamanto haka. In ba mutum ba shi da lafiyayyar zuciya ba, to bai dace ba a ce ya saba wa Allah bisa ganganci, ko ya bar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ta bayyana gare shi ita ce sunna, ko ya ɗau wata bid'a yana yaƙar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Balle wanda zai zaɓi shirka ko haɗa wani da Allah, ko fifita wani akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ko fifita wani abu akan haƙiƙanin shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Qur'ani, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Domin duk waɗannan abun da kai in an ga ana yi, to ana yi ne don rayuwar duniya. Wanda ga yana shirka, ina yi ne kawai don buƙatarsa ta rayuwar duniya, amma ba wai don lahira ba. Wanda ya zaɓi bid'a ya bar sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam don biyan buƙatar duniya ce. Amma tsayuwa a gaban Allah ranar tashin alkiyama, yanayin abun da tashin hankalin wannan ranar, mutumin da ya tafi bisa kafirci bai tuba ya dawo ya koma bisa ga imani ba, to da yana da duniya duk abun da yake doron ƙasa nasa ne, a ƙara wani misalin sai zama nasa, to zai nemi ya yi fansa da shi ya bada wannan abun a yaye masa wannan azaba ta rana ɗaya. Kuma da zai yi haka Allah ce ba za a karɓa daga gare su ba. Kuma Allah ce walahum azabun alim, kuma gare su akwai azaba mai raɗaɗi. Allah ya kiyaye mu. Allah ce yuriduna an yakhruju minan nari, kullun kafirai waɗanda suka samu kansu cikin wuta, da miyagun mutane waɗanda suka mutu bisa shirka ko bisa miyagun ayyuka, da waɗanda suka mutu bisa danniya ga haƙƙoƙin bayin Allah har suka koma lahira ba su tuba suka mai da haƙƙoƙi ga ma'abutansu ba, irin waɗannan su ne ma'abuta wuta. To in suka shiga wuta, yuriduna an yakhruju minan nari, suna son su fita daga wuta. Kamar yadda in an tsare tsuntsu a keji, ko yaushe tsalle-tsallen da yake ya samu ƙofa ne, da ya samu ƙofa kawai firiyawa zai yi, to haka suke neman ƙofar fita daga wuta. Yuriduna an yakhruju minan nari, yasa maliku mai tsaron wuta yakan kora su da sandar wuta. Ƙarfe ne wanda yake walahum maqami'u min hadid, haka Allah ya sifanta shi. Suna da gudumu, guduma na dukan yan wuta, min hadid, na ƙarfe, kuma ƙarfen wuta. Da sun doso gurin, maliku zai doka su, shikenan su koma. Wana da ya maliku liyaqdi alaina rabbuk, ai abuna yau kam a gama mana mana, da ma a ce mu mutu mana. Ina ba mutuwa a wuta, ba mutuwa a wuta, babu rayuwa mai daɗi. La yamutu fiha wa la yahya, mutum baya mutuwa, sannan kuma rayuwar ba rayuwa ce mai daɗi ba. Allah ya kiyaye mu. Don haka suna son su fita daga wuta, kullun kokarin su kenan, da safe da rana da yamma da daddare, kullun jira suke su samu kofar fita daga wuta. Allah ya ce wa ma hum bi kharijina minha, amma su san ba su zama masu fita daga wuta ba. Allah ya kiyaye mu. Sannan Allah ya ce walahum azabun muqim, gare su akwai azaba wanzazziya. Wanzazziyar azaba ba na bimun da'imun azaba, ko menene a rayuwar dan adam aka ce dimun da'imun a duniya wa kenan to yakan zama ya rasa yadda zai da wannan abu yakan so ya gaji da shi hatta dadi in ya zama dimun da'imun a duniya mutum yakan so wani sai ya dan huta daga shi to balle azaba to azabar lahira ita ba a taba sabawa da ita kuma sa'udan take yanda wanda aka yau tafi wanda aka yi jiya wanda za a yi gobe tafi wanda aka yi yau wanda za a yi jibi tafi ta gobe sa'udan kullun karuwa take kuma ba ranan karewa kuma hauhawa take Allah ya kiyaye don haka azaba ta tabbata ga waɗanda suka mutu suna kafirci waɗanda suka mutu suna shirka ba su tuba ba har suka koma ga Allah masu miyagun ayyuka waɗanda suke tafiya da haƙƙoƙin bayin Allah ba Allah baya yafe haƙƙoƙin bayin Allah sai dai in bayin ne suka yafe don haka kowa yayi kokari a ga cewa mun nemi dace a gurin Allah subhanahu wa ta'ala an tsaya akan daidai an yi riko da alqur'ani da aiki da shi an nisanci shirka an kafu akan tauhidi da riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam komin yadda mutun yake ji da duk yadda waɗansu suke kyamar sunna to mutun ya tabbato akan sunna da duk yadda mutane suke sha'awan sabawa Allah mutun yayi kokari ya kauce wa sabawa Allah ya tabbato akan tsawawa Allah saboda ran da mutun zai rasu ranan yake gane cewa Allah shine Allah ranan mutun zai gane lalle Allah shine Allah ran da mutun yaje lahira aka zare ransa yake gane eh lalle lahira duk labarin da yaji na lahira a alqur'ani da abun da yaji na maganan kabari a sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau ne ya ga hakikanin abu shi yasa mutun ya shirya kuma shiri ko yaushe kullum mutun ya zamanto yana yi iya iyawarsa Allah ya sa mu dace na'am
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم
الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما نمجي وان دي ساتا تتمجي وان دي ساتا to su wadannan fa qata'u aydiyahuma idan an kama su sun yi sata to Allah ya ce ku yanki hannayen su yanki hannu zuwa ku'i domin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar ana yanki hannu ne gaba na farko na hannu ke zuwa ku'i ma'ana yatsun mutum sun fita da abun da ya dauki yatsu din iyanan ake yankewa malamai suka ce Allah subhanahu wata'ala ya fara da as-sariq alawo mai sata namiji sannan yace wasariqatu akasin abun da ya fara a lokacin azaniyatu sai yace wazani fajridu kullu wahidin minhumma mi'at jalda a can azaniyatu wazani anan wasariqu wasariqa suka ce an fara da asariqu anan saboda sau da yawa waɗanda suka fi sha'awan dukiya da tarata da jarunta wajen gina dukiya maza ne daka ya kirga gida 20 baka samu biyar a cikin su koma ƙasa da haka duk matan gidan yan kasuwa bane ko masu tafiya neman kuɗi bane tare da cewa in za su bi ta bisa tsarin dokar Allah da komai ba haramun bane amma namiji ba za ka kirga gida 20 ba ba ma mai gidan ba duk wanda suka taso a gidan ma inda sun mallaki hankali to kowa yana bazama wajen neman abin da zai abun sannan bushewar zuciya da jajircewa akan kuɗi namiji ya fita mace don haka namiji shike da jajircewa sannan kuma ɗaukan dukiyar da ba tasa ba mace ba safai take da wannan jaruntar ba ba su mace ke da wannan jaruntar ba, namiji shi ke da wannan jarunta. Mace ka ko da ma mace ta kai ga ta yi zoyi, to zai wuya mace ta yi sata ba tare da taimakon namiji ba, sai an samu wani namiji irinta wanda ya taimaka mata wajen yin wannan aiki. Amma namiji shi ne wanda yake asariq da ghish, wato ha'inci, khiyana, ha'inci da ghish da gulul, wato handamewa, a handame dukiyar da ba ta mutum ba, duka maza sun fi jarunta a wannan. Misali mutum ko ya samu mukami ko ya samu matsayi, ya yi gululi ya handame abun da ba nasa ba ya zama nasa, wannan maza suka fi yawan yi. Mata ko kaga sun yi, sai da suka samu taimakon maza a mafi rinjaye in za su yi. Ana samun ɗaiɗai kuma mata masu jarunta, amma sai sun samu taimakon wasu maza makamantansu, sannan suke ɗorewa a kan wannan. In dai ɗaukan dukiya ne, da satar dukiya da kuma jajircewan zuciya wajen taɓa dukiyar da ba ta mutum ba, namiji ya fi ƙwazo a wannan guri. Don haka aka fara wasariq wasariqatu. Amma can wajen azzaniyatu wazzani, yawanci namiji kafin ya samu damar yin fasikanci lalata, sai mace ta yadda. Idan mace ba ta yadda ba, shi kansa namijin tun farko tsoron macen yake yi. Amma lokacin da ya ga alaman cewa akwai yadda daga gare ta, yake samun damar. Namiji ba zai taɓa bijiro wa mace, ko da kuwa ana ganinta kamar ba a nitsa take ba, ya bijiro mata da maganan fasikanci, yana da ƙarfi, yana da nauyi. Kuma sannan ko da ya bijiro mata, in dai ba ta yadda ba, to shikenan sai ya so matsoranta, domin bai son ya bayyana a cikin mutane cewa shi mai irin wannan aikin. Ko da kuwa ya saba yin aikin, Allah ya kiyaye. Don haka yaddar mace da amincewanta wajen shashanci shi ya fi taimakawa wajen a yi shashanci. Duk jaruntan namiji bai iya yin fasikanci na shashanci na zina ba tare da mace ta yadda ba. Don haka a can, saboda ana gusar da yaddarta, kuma da yaddarta tabbatar da cewa yaddarta shi yake sa a yi, sai aka fara da ita. Ita tafi wato ba da gudunmawa mai tsoka a wajen fasikanci ya faru, don haka aka fara da ita. Nan kuma aka fara da namiji, saboda shi ya fi ba da gudunmawa mai tsoka wajen sata ta faru. Sata aiki ne, kafin a ce an samu wata mace ta bi dare, ta tsallaka katanga, ta shiga wani guri, ta yi da wuya a samu mace. Amma maza da yawa sai a samu, Allah ya kiyaye. Don haka Allah subhanahu wataala, malamai suka ce aka fara da wasariq wasariqatu, a can kuma aka ce azzaniyatu wazzani, aka fara da ta mace a can, saboda ita ce za ta ba da gudunmawa wadda zai iya kasantar da wannan al'amari ya faru in an samu jarabawa, Allah ya kiyaye. Allah subhanahu wataala ya ce wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma, namiji wanda ya yi sata da ta mace wacce ta yi sata, hukuncin su a yanke hannayensu. Ta ina za a yanke, kuma ya za a yi a yanke? Wannan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta bayyana. Domin annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani nafsin sa cewa yi faqta'u aydiyahuma, ku yanke hannuwansu. To in an ce hannu kuwa, to tun daga kafada har ya tsadu wannan sunan sa hannu. Don haka ba don sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, to babu wani guri da za a ce iya nan ake so a yanke, sai dai kawai a cire hannun gaba dayansa. Shine nassin aya yake nuna wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma, kamar yadda nassin ayar alwala ta bayyana, faghsilu wujuhakum, sai yace wa aydiyakum ila almarafiqi, da yace wa aydiyakum ila almarafiqi, sai ya iyakance ya ce. Amma anan sai yace wasariq wasariqatu faqta'u aydiyahuma, kuma sannan da hukuncin sata da hukuncin alwala ba abu ɗaya bane. Hukuncin alwala tsarkaka ne don kusatuwa zuwa ga Allah, amma hukuncin sata horo ne ga wanda ya yi ta'addanci na sata. Amma da a ce tsarin su abu ɗaya ne, to da sai a ce to bari a ɗau hamlul mutlaq alal muqayyad, wato a ɗau wato abun da aka bar shi sake a dauke shi a dora shi akan abin da aka kayyade. Kun ga ayan alwala an kayyade, aka ce wa aidiyakum, sai aka ce ilal marafiki, ma al marafiki, tare da marafiki. Amma nan kuma sai aka ce kawai faqatu aidiyahuma, a ka'ida na malaman usul da kuma malaman ulumul qur'an wajen fassara alqur'ani, akwai inda ake hamlul mutlaq ala al muqayyad, wato a dau abun da aka bar shi sake, ba a ce iya kaza ba, to sai a dauko wani guri a alqur'ani, in abun da ake magana a can din irin wannan abun da ake magana ne, to sai ku dau can inda aka iyakance, sai ku ce wannan ma ayi amfani da wancan. Kamar misali da Allah subhanahu wataala ya ce a game da kafaratul yamin da kuma kafaratul zihar, kaga da yace fa kafaratu it'amu 10 masakin min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba, ko sai ce aw tahriru raqaba, a wani guri yace aw tahriru raqabatin mu'minatin, a can wa tahriru raqabatin mu'mina, wa tahriru raqabatin mu'mina, da anta baywa wacce take mu'mina, yanta wuya mu'mina, ma'ana ana nufin koda namiji ne koda ta mace ce, baiwa din koda ko bawa, raqaba yana daukan namiji yana daukan ta mace, amma tun an ce raqabatin mu'mina can an ce raqaba kawai, anan ana iya daukan hamlul mutlaq ala al muqayyad, saboda raqaban komin ta daya ne da kowace raqaba, amma nan aidi a gurin alwala aiki ne na daban, na tsarkakuwa na alwala zuwa ga za a je sallah domin kusatuwa ga Allah. Nan kuma aidi anan hannun wanda ya je ya saba wa Allah ne, ya zo ya dauki kayan da ba nasa ba, don haka da za a yanke ba za a ce ai a can an ce wa aidiyakum ilal marafiki, to nan ma tunda an ce faqatu aidiyahuma, ko tafi da shi ilal marafiki, ba ba su yi alaƙar da za a dau wannan da aka bar shi a sake kawai zuwa ga wancan da aka kayyade shi, ba ba su da alaka. Don haka akan dauka akwai sharuda wajen zartar da daukan mutlaq a kai shi kan muqayyad, yana da dalili, wato akwai sharuda wajen yin haka. To haka anan ma Allah subhanahu wataala da yace wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma, to sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita za ta yi kaidi. Daka sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ta kayyade iya ina za a yanke, shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a yanke zuwa ko'in hannu, haka yayi umarni kuma haka ya sa aka yanke na wanda yayi sata ko yayi sata a wancan lokaci. Daka Allah subhanahu wataala da yace wasariqu wasariqatu faqatu aydiyahuma, duk abun da mutum ya sata ne za a yanke hannunsa, haka sashin malamai suka tafi. Sashin malaman Shafi'iyya suka ce kawai in dai sata sunansa, ma'ana mutum ya buya ya saci dukiyar wani, komin kankantan abun da ya dauka, to kawai faqatu aydiyahuma. Saboda ai an ce wasariqu wasariqatun, kawai sariqa sata, sata kuma da malaman fuqaha suke bayyana ta shine mutum ya dau wani abun da aka kebe shi a wani guri na ajewa, ya dauka kuma a boye ba tare da sanin ko yaddar wanda yake mamallakin sa ba, tare da kuma nufin mallakewa shi, don haka ya dauka, to shikenan wanda ya dau kankanin abu ma shikenan yanke hannu ne su a gurin su, wanda ya dau babban abu ma yanke hannu ne, suka ce kawai haka nassin alqur'ani ya nuna. Amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a hadisai faqatu fi rubu'i dinar fasa'ida, ku yanke hannun wanda ya saci abun da ya kai rubu'i dinar. Rubu'i dinar shine aqallu sada, yanzu a yau nawa ne? 2200 da wani abu. In mutum ya dau kudi kaman wannan ko kuma kimar abun da kudin sa ya kai haka yayi sama, hukuma ta tabbatar ya dauka, aka je da shi gaban mai shari'a, mai shari'a ya tabbatar da dukkan bincike da shaidu da komai, to kuma shari'a ita ce za ta yanke hukuncin aje a yanki. yasa a shari'ar musulunci zaka samu akwai wanda shi aikin sa dama yanke hannu a wani a doka a gwamnatance a bangaren aikin wancan sune yan yanke hannu kamar yanzu misali a Saudiya zaka ga bangaren masu sare kai da takobi zaka ga suna tafiya da bindigogin su a abunan su kamar misali pistol sai da karamar bindiga hakan nan saboda karko sun sare kan wani dangin wancan yana kokokon su ko wani abu to saboda haka wannan sayyaf kawai mai takobin yanki kai idan shari'a ta bada umarni to idan shari'a ta bada umarni ta zarta ta yanki abu ne shikenan sai a yanki kansa to haka kuma yanki hannu in shari'a ta tabbatar ta ce a yanki hannu saboda an tabbatar yayi sata to jumhurin malamai rinjaye malamai suka tafi akan cewa sai abu ya kai rubu dinar idan abu ya kai dukiya ta kai rubu dinar ko kuma tsabar kudi wanda ya kai rubu dinar ko kuma abun da kimar sa ya kai rubu dinar yayi sama to wannan idan mutun ya sace shi ma'ana ya buye ya dauka ya mallake shi a boye bayan an cebe wannan abu to wannan ya zama to yayi sata sai kuma hanyoyin da duk shari'a za ta bi don tabbatar da hukunci to namiji in yayi haka wasariqatu ko ta mace idan ta yi haka abun da yake hukunci shine faqatu aydiyahuma ku yanke hannayensu jaza'an bima kasaba Allah ya ce wannan shine sakayya game da abun da suka aikata da hannuwansu kuma yace nakalan min Allah wannan horo ne daga gurin Allah an yi musu wato horo ne wannan punishment ne aka yi musu daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala ko zai sa wasu su in sun gani su hannu su kuma su zama to ba za su sake yi ba idan an yanke hannun daman mutum saura hannun hagu kuma duk wanda ya gan shi in ana tafiya an san wancan ya yi sata ne aka yanke hannunsa don haka kowa zai ji tsoron idan ya yi sata za a yanke hannunsa sannan yanke hannu ya sa dukkan mutane sun san ma wancan ya yi sata don ko ya warke yana yawo a cikin jama'a inda duk an gan shi an san yayi sata saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yace jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim Allah mabuwayi ne yana da ƙarfin iko kuma yana da ƙarfi a tsarin sa sannan kuma hakimun mai hikima ne wajen cewa a yanke hannun wanda yayi sata babu rashin hikima a cikin wannan tsari duk wanda yake ganin cewa a wannan shari'a ta yi zafi to shi in kafiri ne dama kafiri ne in musulmi ne yake ganin gyara sai ce masa kar ya yadda ya sake faɗi in ya faɗa yana mai itikadi da haka to shi kenan kawai ya kafirta ya yi ridda ya bar musulunci ba a gyara wa tsarin Allah duk wanda yace zai yi wa Allah gyara a kowane irin abu ne za a masa gargadi na farko don ba mamaki ko jahilci ko rashin sanin Allah ko rashin sanin dokar Allah kila ta sa ya faɗi haka to sai ya masa gargadi cewa Allah ba a masa gyara don Allah baya kuskure duk abun da Allah ya yi daidai ne to idan ya ce a shi dai a guri kaza kam yana ganin ya faɗi haka to shi kenan ya kafirta ya yi ridda ya bar addinin Allah don haka Allah subhanahu wataala azizun mabuwayi ne sannan kuma hakimun Allah mai hikima ne cikin zartar da wannan hukunci haka idan an zartar da wannan hukunci za a samu zaman lafiya kuma za a samu daina sata a cikin mutane amma idan aka ce a'a ba haka za a yi ba a wasu hanyoyi daban da sauransu sai ga sace-sace suna nan suna ta gudana amma irin kananan daukan abubuwa da wasu watakila suke ko kuma in yunwa ya sa wani ya dau abinci a guje ko wani abu na duwa nan ba shi ne ake nufin a yanke hannunsa shi watakila wannan kawai ana iya in an sama masa aikin yi ya daina sata watakila in an sama masa aikin yi ya daina sata don ya samu zai rinka samun kudin abinci ko makamantan haka don haka abun ba irin wannan kananan sata ne waɗanda aka ce a yanke hannu ba a bisa ra'ayin mafi rinjayen malamai suna kafa hujja da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam amma a bisa ra'ayin sashin malaman shafi'iyya ko dan kankanin abu mutum ya dauka inda sunan ta sata kawai ya dau dibino shi kenan yayi sata kawai shi kenan su a gurin su kawai a yanke hannunsa saboda haka alqur'ani ya faɗa Allah ce fa man taba min ba'di zulmihi, duk wani wanda ya tuba min ba'di zulmihi bayan zaluncin da ya fada cikin sa na yin sata, wa aslaha ya kuma gyara ya daina irin wannan aikin har abada ya daina har iya rayuwarsa, to fa inna Allah yatubu alayhi, to lalle Allah yana karban tuba gare shi. Inna Allah lalle shi Allah ghafurun mai gafara ne rahimun mai jin kai, kamar yadda aka yi bayani a darasin da ya gabata. Faman taba min ba'di zulmihi, za a maida haƙoƙin mutane gare su waɗanda ya sata, idan ya cinye su sai ya biya su. Amma tubarsa Allah ya karɓa, domin yin satan kanta sabon Allah ne. Don haka inda mutum ya ɗau kayan wani, to in ya dawo mai shi kayansa, to sai ya ci gaba da istighfari da tuba, in Allah ya ga dama ya fi masa. Don haka yin aikin saɓawa Allah ne yana iya jefa mutum cikin fishin Allah, wanda zai iya kai shi ga shiga azabar Allah a lahira. Tuba daga yin satan, to tsakaninsa da Ubangiji ne ya tuba, amma haƙƙin wanda ya ɗauka fa, to sai a mayar mai shi. Idan da ya jima yana yin wannan aiki din, sannan sai dawo ya tuba, to dukkan waɗanda ya musu sata a baya aka gane shi ya musu, ko ya bayyana da bakinsa, to duk sai ya ci gaba da nemo kuɗi ana biyansu. Duk sai an biya su, sai da in su ne suka ce tun da ba shi da kuɗi yanzu kuma ya riga ya cinye su, sun haƙura sun yafe, to shi ne. Amma tuba tsakaninsa da Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓi tuba, matuƙar sun cika ya cika sharuɗin tuba. Annadamu, yin nadama, al-iqla' ani dhanb, ya daina, sannan an-niyya ala an la ya'uda ila dhanb. Na hudu, raddul mazalimi ila ashabiha, me da duk abun da ya ɗauka zuwa ga ma'abutansu. Kaga wannan ko ba mai yafi wannan sai masu su. Don haka sai a mayar musu kayansu. Ko kuma dama yana ta tara kayan a wani guri ne, shikenan ya tuba ya nuna inda kaya suke, ko sai ya zo ce a wannan kayan wane ne a ɗauka a mayar masa, wancan kayan wane ne a ɗauka a mayar masa. Da haka har masu kaya su samu kayansu gaba daya. Allah ya kiyaye. Don haka faman taba min ba'di zulmihi, kamar yadda aka yi bayani a baya, cewa illal ladzina tabu min qabli an taqdiru alaihim, duk wanda yake aikan da ya shafi haƙoƙin waɗansu, in ya tuba Allah ya karɓi tubansa a tsakaninsa da Ubangiji, amma haƙoƙin waɗanda ya taɓa haƙoƙinsu, in jini ne haƙƙin jini ko haƙƙin dukiya, to sai ya mayar ma abutansu, ko kuma sai an mayar musu daga abun da ya mallaka. Inna Allah ghafurur rahim. Na'am.
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير.
ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض, mutum wai kai baka sani bane cewa lallai shi Allah gare shi ne kadai mulkus samawati wal ard, mallakan sammai gaba ɗayan su da ƙasai gaba ɗaya da abun da yake cikin su duka na Allah ne, to sai mutum yayi sata ne zai arziki? A mutum bai san wannan bane. Alam ta'lam anna Allah lahu mulkus samawati wal ard, da Allah ya ga magana akan wasariqu wasariqatu, yace faman taba min ba'di zulmihi wa asla fa inna Allah yatubu alayhi inna Allah ghafurur rahim. To ma wai kamar ayar tana nuna ma da cewa to wai ma me ya kai wani ya sata, shin bai san ba cewa dama gaba ɗaya sama da ƙasa da abin da yake tsakanin su mulkin Allah ne, shike bada arziki, to sai mutum ya dauka wani ne zai yi kuɗi? Wannan shine rashin sanin Allah ta irin sanin fahimtar ayoyin nan, yasa zaka ga in an shiga gwamnati a yi sata, in an je wasu in sun je kasuwa an amince da su a harkokin kasuwa su yi sata, wani ya saci kayan Ubangidansa, wani ya saci kudin Ubangidansa, wani ya saci kudin, wani ma kudin mahaifinsa ma, in mahaifinsa ya amince da shi a shago a kasuwa ya dauka, wani kudin wansa, wani kudin babbansa, wani kudin kowa, sai wanda Allah ya kare, wannan ya dau wancan, wannan ya dau wancan, wani kuma a ma'aikatarsa, in ya samu dama sai an yi sata. Wani yana aiki a asibiti yace an siyo kayayyaki an kai wani bangare na asibiti. Ma'aikatan gurin su dauke. No za su je su sayar. Alam ya'lamu anna Allaha lahu mulku samawati wal ardh. Yanzu wanda zai dau kayan da aka siyo don jinyar mutane sai wani yazo dalilin wannan rashin abun jinya ta masa illa mai wancan zai yi wanda ya saci kayan zai ga wannan. Idan mutum ya dauka a boye zai dauka a boye zai sayar kuma wa zai sayarwa kuma nawa ya samu ma'aikatan su cin sati kayan asibiti a wasu gurare waɗanda zukatan su ya mutu ya ce an kullun sai a ce ha gwamnati ba ta yi kaza ba mutane suna abunda kaga likitoci suna guduwa suna barin Najeriya waɗansu kuma an sayo kaya an kai unit ɗin su sun dauke sun sayar mutum ya je kasar wajen ya gwada daukan allura ya ga abunda za a yi. Allura in mutum ya gudu kasar wajen ya gwada daukan allura ya gani in duk duniya bata ji labarinsa ba su can ba sa karban kaskanci irin wannan ba sa karban ƙarya in mutum ya bawa yake zama da gaske yawa kaga yana aiki ya zama bawa da gaske da ya bar kasar tasa duk da cewa akwai haƙoƙin waɗanda su kuma ba a cika musu a nan da kula da sauransu shi za sai kuma suka dauka bari su bar kasa. Haka shi kenan ƙasa take ta durmayewa. Wani ya zo ya rike mukami ya saci kuɗi ya handami kuɗi wanda zai baka tsoro. Wani zai rike mukami shekara biyu, wani zai rike mukami tenuwa ɗaya shekara hudu, wani zai rike mukami shekara takwas. Kuma ya maida abun kaman kayan gado. Kullum wancan ya juya yau ana yi da wancan yau ba a yi da wancan yau wancan su suke wancan gobe su suke wanda yake kawai shi baya so ya rera. Kowa kawai maslahatsa shi kadai ga mutum yana wasa da kudade ka san ta ina aka samu kudade ta ina ake samun kudade irin wannan talakawa kawai suna nan suna ta abun su ta surutu suna nuna wa mutane a social media kenan ya abun da talakawa za su yi kenan babu wani abun nan kasa ta zama inda ta zama barayin rubutu akwai rashin gaskiya yayi yawa rashin amana ta yi yawa. Kasashen duniya ba haka suka ci gaba ba kowace kasa tun daga kasashen Afirka kasashen ko'ina ba haka suka ci gaba ba. Allah ya yi wa Najeriya albarka da arziki da wadata da jama'a da matasa da dattijai da masu karanta alkur'ani da masu addu'a da an yi sa'a an tsaya da amana da an ci nasara amma kaga ga karatu ga addu'a ga karatun qur'ani ga sallah ga komai amma buta sai an daure ta a gindin masallaci buta sai an daure ta inda duk aka sa amplifier sai an dama tare da walda za a zo da su walda zai samu rodi a ci masa masu kauri ya zo ya ta fesa wuta a gurin a sa amplifier in banda ladani ba wanda ya san da ake sunkuyawa a kunna shi a samu wani kwado a sa wani gurin ma har kwado na biyu agogo wannan da za a duba lokaci sai an kewaye shi da rodi a daure shi to wani al'umma mai muke nufi kana tsammanin akwai wanda ya kai mukamin chairman ko kansila ko gwamna ko senata wanda ke zuwa ya dawo agogo a masallaci to kowa kenan ashe haka muke na ƙasa suna yi a inda suka samu dama wani aje shi kawai akai a shago ta'adin da zai in ba Allah ya sa wannan mai arzikin Allah ya tabbatar masa arzikinsa ba wannan kadai ya kai kariya shi kuma ya dauko shi ne don ya taimake shi wani in aka yi wata biyar ba a yi bincike ba ko kuma aka yi shekara ɗaya aka zo aka bincika za ka samu ba don kawai Allah yana rufa asiri ba wannan shagon ma bai kamata a same shi ba ginin ma ba za a samu saboda rikici kawai irin na dan adam to wannan idan ka dora shi a baitul malin da ake shigo da kuɗi yadda ka san kogin maliya haka kuɗaɗen Najeriya suke shigowa inda suke shiga kaman kogin maliya wasu figures din ba za ka iya wani so na wani agency kawai a ce wani shine mai faɗa a gurin wanda ya saci kayan shago kaje kace shine mai faɗa a gurin da wannan biliyoyi kuɗi suke shiga mai kake zamani zai shi yasa kawai abubuwa suka lalace gaba ɗaya kasa ta zama arziki dai Allah ya ba wa kasar ayi akwai arziki da ikon Allah amma babu gaskiya a mafi rinjaye babu gaskiya da wuya mutun ya shiga guri ya fita ba tare da ya saki dukiyar gwamnati ba ko da dabara ko da wayo ko da meye sai wanda Allah ya kare abubuwa sun yi yawa kazanta yayi yawa saboda haka yasa idan mutane daga sun shiga mulki cikin ba sa son su fita sune a ciki kawai har ma an so magado ƴaƴan tsohin kaza sune su kuma yanzu sune kaza ya ce ma ƴaƴan tsofaffin gwamnoni sune sanatoci to dan gwamna yaushe san matsalolin talakawan Najeriya tunda an aibe shi ya fara girma an kashi yayi karatu a inda yake yana karance karantinsa yana gama dawowa an ce shine sanata an ce majalisar dattawa an kai dan tsohon gwamnoni an kai su sune sanatoci me zai ga muku wai wani experience da shi na sanin matsalolin Najeriya wanda a jirgin sama ke ta yawo da shi lokacin da ake yanka mutane a wasu wurare shine za ka kashe doka ya zauna ya kare mutuncin mutane ina ya kare mutuncin mai wanda tunda ake yawo da shi a jifa-jifa ake yawo da shi shine yanzu sanata in ba da rashin hankali da zalunci in babansa ne daure musu ko iyayen suka daure musu gindi aka yi haka waɗannan iyayen nasu akwai sauran hankali gare su yanzu akwai wanda a Najeriya nan ni dai a tunanina yanzu akwai wanda ya saura ake ganin wai shine in an zabe shi za a samu zaman lafiya ko an zabe shi zai ne kawai Najeriya za ta yi kyau a cikin dai kawai wanda baya kai ya iya maganganu kawai ya ta sukan wanda suke kai ga talakawan Najeriya da mantuwa suwa ne suka cuce ku a zamanin da suke kai wasu wane ko suka cuce ku a zamanin da suke kai suwa ne ba su suka yi cuta a zamanin da suke kai shikenan yanzu kuma su ne wai har ma akwai bakin magana a Najeriya inde ba sabitas za a kawo wataƙila insha Allah ta'ala wadda su shiga a gwada a gani sun da ba su san meye ba ba su san daɗin abun ba ba su san kwangila ba ba su san meye ba sabitas wanda ba su yi komai ba ba su san kwangila ba ba su san daɗin miyagun abun nan ba to wataƙila in suka shiga kawai saboda ba su waye ba su yi abu mai kyau wataƙila amma in ba ka zo ana ce wani ɓata lokaci Allah da ikonsa alhamdulillah ya mana kariya ni a kan mimbari ka taɓa cewa a zaɓi wani ba a yi mutumin ba yawa inda ka ce a zaɓi wani kawai sai in ka sauka ƙasa ka yi wa abuna amma kamar irin nan ni ban ga mutum ba har yanzu a zaɓi wani gaskiya ba zan iya ba amma a ƙasa zan iya gaya ma yawa akwai wanda nake so a ƙasa in na gaya ma ina ga da sauƙi yawa akwai wanda nake so in gaya ma a ƙasa amma in zo ɗan ko abuna a ba yi abuna ba lokacin da aka rinka zubar da jina ne a gabashin arewacin Najeriya da sauransu lokacin mulkin Jonathan Allah da ikonsa Allah ya mana kariya ba mu taɓa iya cewa a zaɓuwa ne ba ni da a fahimta ta in dai a Najeriya waɗanda suka taɓa riƙe mukamai to har yanzu sai a hankali wataƙila akwai wanda Allah bai bayyana aka gansu ba kuma ba mu ce duka wataƙila ba za su yi abin kirki ba amma dai kam sai Allah ya sani kowa ba wanda ba a yi da shi aka dama aka abun nan ba kowa kansa kawai ya sani ana wasa da dukiyar mutane ana raga-raga da al'amura kawai ka duba wa gwamnoni suna ta dikamfin wannan ya koma can wannan ya koma can wancan ya yi can wancan ya yi can wannan shi ne siyasa haka demokrasi ne take Amerika ko mukami ka ba mutum in ba jam'iyyarsa ba ce ya ce shi ba aƙidarsa za a yi ba. Ina aƙida ba aƙidar siyasa a Najeriya ba aƙidar talakawa ba aƙidar al'umma kawai muna nan ne kawai kara zubi ana abun nan talakawa yanzu kawai zai da shi muna jira lokaci ya yi a zo a yi ta ɗu kawai ana guje-guje ana bin mutane gaskiya in ba mun gyara hali muka zamanto masu tsayuwa ba yawa mu zamanto masu tsayuwa mu jajirce akan abun da muka fahimci shine gaskiya abun da ba gaskiya ba kawai mu bashi mu roki Allah subhanahu wataala ya kwatar mana haƙƙinmu a gurin azzalumai ba tare da kuma daga ƙayan baya ga gwamnatoci ba wannan kawai an yi sa'a alhamdulillahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana mu annabi sallallahu alaihi wasallam bai yadda ba yaudi abuna a tada ƙayan baya ga masu mulki matukar ba sun yi umarni cewa lalle ku saba Allah in sun ce ku saba Allah nan kan fala sam a wala ta saboda aka irin wa'annan abubuwa ne sai a hankali wallahi Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauki alam ta'lam annallaha lahu mulku samawati wal ardi yanzu wanda zai samu dama ko a gwamnatance ya saci kudin jama'a be san kuma duk wanda kaga zai dabi kudin jama'a din nan burin sa kawai na ko wata kila in za a yi takara gaba ya kashe wannan kudin amma tun asali tukunna abunda aka bashi na halal da ya hakura da shi ya ishe shi amma ba a san Allah mulkin sa ne sama da ƙasa ba har sai mutun yayi sata har sai mutun ya dabi dukiyar talaka idan mutun fa ya tsaya a matsayin da Allah ya tsare shi daga mutun ya rike mukamin da ba cancan nesa ba da motar da take yawo da shi da gidan da yake zaune ai za ka ga gidaje ko a Abuja ne ko a wani birni ne gidajen da suke dukkan ma'aikatan take daukan nauyi kudin canja kaya ba sai mutum ya je can nesa ba wayanda ma suke kusa da kudin canja kaya duk kowane shekara wardrobe allowance wai kayan cikin wardrobe din a cire a sassa ne abubuwa duka ga suna to duk wayannan in tunda an tsara su a doka kowa yazo za a masa wannan to kaga halal ne to me yasa sai an yi wasu dabaru an dabi nauyi ta inda zaka ga abu ne in kage yadda ake wasa da kudade in an zo ko campaign ko wasu abubuwa ayi ta wasa da kudade kasan kawai ba kudin gaskiya bane ba yanda za a yi mutum kudin sa da ya dauka yake irin wannan abubuwan a ce ta ina ma ya same su a lokacin da abu ne kusa ministan petroleum na Nigeria ya dawo bayi da gida kusa abunan Jibril Aminu meye mallaka abunan su balle wancan su sa Abubakar Tafawa Balewa su sarfe wani wa'annan su kawai hidima suka yi a Najeriya Abubakar Tafawa Balewa rahimahullah idan ya shiga turawa ma sha'awan turancinsa suke amma gaba abun da ya dame su kawai illa a gina ƙasa don al'umma ta yi kyau suka gina arewa suka gina ƙasa suka gina ko ina suka yi kowa adalci amma mutanen arewa yanzu gaba ɗaya kawai kowa ya yi bacci sai wanda Allah ya kiyaye wanci an zauna kawai ana ta kashe guri a rusa nan a rusa can ana raga-raga da al'umma mutane ba a ganewa ana ganewa amma an yi shiru ko don muna da kwaɗayi ko don muna da rashin manufa ko kuma har yanzu mun kasa ganewa ko mawaka tun yaushe ake yanzu irin abin su ku tashi ku farka waye ne wani da ku tashi ku farka diyan arewa kusan bacci aikin kawai ne shata ne wani wasa ku tashi ku farka diyan arewa kusan bacci aikin kawai ne to duk irin wayina wa yanzu bacci muke na bacci wanda ba shi da amfani kashe rai kawai ya zama abu mai sauki sannan zubar da jini sannan cin mutuncin talakawa da rashin adalci da abubuwa nan ba mutum kuɗi kawai shikenan yanzu kana zamani wani zai dukan fiye kowa wata jam'iyya saboda al'umma su sun ce mu yanzu dukan fiye muke so kai saboda shine maslaha gare mu kawai shi kadan ga suna su ci amanan juna wani ya ce an ci amanan sa shi ma jiya ya ci amanan wani wancan ma yana cewa wani ya ci amanan wancan kowa haka ne sai wanda Allah ya kiyaye to mu gyara mana a gane alam ta'lam anna allaha lahu mulku samawati wal ard wai mutum kai baka san Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ne mulkin samai da kasai ba gaba daya kuma yu'azzibu man yasha'u yana azabtar da wanda ya ga dama wa yaghfiru liman yasha'u kuma yana gafartar wanda ya ga dama wannan bai ishe mu ba kawai mu tsaya iya inda Allah ya tsaya da mu nemi halal ihris ala ma yanfa'uk ka ya halatta gare ka ka nemi abin da zai amfane ka musulunci bai taba yadda mutum ya zama mai kasala ba duk abin da zaka yi ka yi shi da gaske idza kunta fi amrin fa kun za azimatin in zaka yi abu to zama da gaske zaka yi kar kana taba kidi taba kara duk abin da ka sa gaba inda ko ne ka zama kai ne kwararren inda ko a matsayin ka na musulmi mai imani in yankan farce kake ka zama duk garin nan in ba kai ka yanke farcen mutum ba a jin daɗi in a taba kake ka zama duk wanda ya hau bayan mashin ɗin ka zai iya gengedi ma bai faro ba insha Allah haka ake so idan kun tafi amrin fa kun za azimati ala ramma ka watsa karatu domin Allah amma insha Allah wa ta'ala Allah ya ba mu iko amma mutum gaba daya muna zaune kawai ba ma tunanin inda aka dosa an doshi hatsari da yawa sai in Allah ya kare haka ya kamata a tsaya siyasu masu siyasa da tsoransu su damuwansu siyasosinsu suka manta sai da zaman lafiya za su ji daɗin abin da suke tarawa suka manta wannan wani sai har su dau kasan suna tallanta kai ka ce Najeriya tana yawo ne akan ruwa hakan saboda sakacin wayansu mutane saboda maslaha ta su kawai ta iyasu to saboda haka wannan duk abin da ake mutum ya manta Allah ne mulkin sama da ƙasa gaba ɗaya na Allah ne zai iya azurta wanda ya ga dan a lokacin da yake so yanzu Allah subhanahu wataala zai azurta mutum ta inda baya tsammani ya bashi abin da baya tsammani to me yasa sai mun da mun kan mun shiga cikin matsaloli da gangan bai dace ba duk abin da akwai ke kula da addini akwai kula da mutunci mutum ya yi shi kar mutum ya zama to mai kasala amma ya zama to mai tawakkali ga Allah mai tsayuwa akan abin da ya sa a gaba kana sana'arka ka yi ta da sunan Allah ka zama kwararre a sana'arka kai zama kana sana'arka sai a zo shagonka a rufe ba a zo an same ka ba kuma kai wannan ba tsayuwa bane in ka kware a dinki shikenan kawai sai ka zama to kullun shi matsalarsa baya cika alƙawari amma in dai dinki kake so in ka same shi in ya ma riga amma sai dai baya cika alƙawari haka ake har ga yawan cewa wace ma ina ai wannan in dai gyara maka mashin to gaba ɗaya ka huta sai dai matsalarsa zaka iya zuwa sau uku baka same shi ba in ka ji wannan kawai kada maka tambaya musulmi ne ko ba musulmi bane kawai ka san musulmi ne insha Allah duk mu ne masu wannan matsaloli in ya gyara ma TV yadda ka san sabo ka saya amma sai dai matsalarsa sai kai sati shagon yana rufe to musulmi kenan dan arewa Hausa Fulani in ji masu son su sauki musulmi sai su maka Hausa Fulani ka faɗi kawai musulmi ka huta to amma mun kasa ganewa mu yi abu domin Allah kuma mu daina son abun da ba namu kar mu yi sha'awan sata kar mu yi sha'awan ɗaukan abun wani kar mu yi sha'awan a yi kutse da mu don cin mutuncin mutane mu girmama manya mu yawaita addu'a mu rike addini mu rike sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah zai kawo mana nitsuwar zuciya zai kawo mana kwanciyar hankali zai yi albarka a rayuwarmu idan muka fahimci ayoyin Allah mun huta alam ta'lam anna Allah lahu mulku samawati wal ardh yu'adhibu man yasha wa yaghfiru liman yasha wallahu ala kulli shay'in qadir Allah qadirun mai iko ne ala kulli shay duk wani abu da kake gani ni ai na yi gaggawa na ɗiba ne da ba kai gaggawa ba ma ka bi abun ta hanyar da Allah ce sai ka mallake abun da ka mallaka saboda haka kar mutum ya zama mai kasala amma kar mutum ya wuce gona da iri kar mutum ya dau abun da ba nasa ba asara ne wannan ba riba ba ne duk abun da za a yi duk inda mutum zai je ya kiyaye dokokin Allah kuma mutum ya yi haƙuri da inda ya samu kansa Allah ya sa mu dace wallahi ta'ala alim in muna rayu lokaci na gaba za mu ci gaba daga inda muka tsaya muna wa ta Allah ya samu dace Thank you. Dukkan bayin Allah da suka tura suke buƙatar bayin Allah su taya su da addu'o'i, muna fatan Allah ya karɓi addu'o'inmu. Allah ya gafarta mana kurakuranmu, waɗanda marasa lafiya Allah ya ba su lafiya, wanda aka rike masa kuɗinsa Allah ya sa a bashi, Allah ya sa a biya shi kuɗinsa, wanda za a je tambaya masa aure Allah ya sa a dace, Allah ya ba da nasara, wanda yake neman aure Allah ya ba da nasara, Allah ya sa a dace, wanda ya kawo kaya Allah ya kawo ciniki mai albarka, wanda yake yana cikin wani yanayi muna fata Allah ya yaye, Allah ya kawo sauki, wanda yake wani ya masa alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi, wanda shi kuma wani ya masa alƙawari na biyan wa ‘ya’yansa kuɗin makaranta, Allah ya tabbatar da haka, Allah ya sa a dace, wanda ake binsa bashi Allah ya bashi ikon biya, wanda kuma suke buƙatan jari Allah ya ba su jari mai albarka. Dukkanmu gaba ɗaya kowa da irin buƙatun da yake da su, Allah ka biya mana buƙatunmu na alkhairi, Allah ka kare mu da kariyarka, ka gafarta wa iyayenmu da kakanninmu, ka fassaha mu cikin kaburburansu. Innaka ala innaka samiu qaribun mujibud da'awat. Allah ka tabbatar da mu da zuriyarmu akan daidai, ka kare mu da kariyarka ya rabbul alamin daga dukkan fitina da sharri. Allah ka kawo mana sauki a yanayin rayuwa a wannan ƙasa tamu. Ya Allah, abubuwa masu shirya makirci Allah ka mai da makircin su kansu. Allah ka tabbatar mana da nutsuwa da kwanciyar hankali da zaman lafiya. Allah ka kare mu daga sha'awan abun da ba namu ba. Allah ka kare mu daga ɗaukan abun da ba namu ba. Ya Hayyu ya Qayyum ya Zal Jalali wal Ikram, ka kare mana zuriya ilal abadi daga tunani ko ɗaukan abun da ba nasu ba. Innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من أعدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.